wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar Asabar 17 ga watan Ramadan na wannan shekara ta 1436, wadda ranar ta yi daidai da 4 ga watan 7 shekara ta 2015 ta miladiya. Yau za mu tashi insha Allah aya ta 84 a cikin tafsirin da muke yi na azumin watan Ramadan a cikin surat Hud alayhi salam. Tambayoyin da zamu amsa yau, tambaya ta farko, wannan neman ƙarin bayani ne game da kissar Annabi Lut da ta gabata, kan menene hukuncin masu aikata irin wannan hali a wannan zamani, kuma wace irin azaba Allah ta'ala ya tanadar musu. Allah ya saka da alkhairi. Jiya a cikin bayani mun ambaci cewa Allah maɗaukakin sarki ya kira wannan aiki alfahisha, wato barna wadda ake kinta. Alfasha shine dukkan abunda wato hankali da ɗabi'a suke kyamatarsa, shine alfasha. Kamar a ce mutum ya yi lalata da mahaifiyarsa, kana jin abun, duk mai hankali da duk mai ɗabi'a, lafiyayyar ɗabi'a, kubutattar ɗabi'a ya san wannan alfasha ne. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku auri matan da mahaifan da iyayenku maza suka aure su. Mutum ya auri matar ubansa, ya ce innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Wannan abu ne wanda yake alfasha, abinda za ku kyamace shi ne, ku guje shi, kuma abin ƙi ne, kuma mummunan hanya ce. To Allah maɗaukakin sarki ya sifanta ayyukan mutanen Annabi Lut da cewa alfasha ce, da waɗansu ba wanda ya riga su aikata wannan da ɗai a cikin talikai, wato a cikin al'alamin, a cikin wato duniya, a cikin halittar Allah. Kuma Allah maɗaukakin sarki da wannan sababin ya ambata cewar ya halaka su, da dalilin wannan aikin shine namiji ya rinka zuwa ma namiji da be, wato da sha'awarsa, mace ma ta rinka alaka da mace wajen sha'awa. Duk da yake a cikin Alƙur'ani an ambaci maza ɗin ne, amma malaman tafsiri sun ce to su ma matan nasu haka suke, kuma hukuncin su kenan. An ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan wanda kuka ga yana aikata aikin mutanen Annabi Lut, to ku jefe da me yin da wanda ake yi da shi, kamar yadda aka ce a jefe wanda yake yin zina. Wannan wato tamkar irin yadda Allah maɗaukakin sarki alƙaryar Allah ya yi musu, Allah maɗaukakin sarki ya sakar musu wato duwar wasu ƙonannu na wuta, haka nan waɗanda suke wannan aka ce su ma a jefe su a duniya. Hakika duk wanda wato yake aikata wannan laifi ya saba ma wato ya fandare daga ɗabi'a ta kirki, daga ɗabi'a ta kwarai, daga hali wanda yake lafiyayye, wato cuta ce, karkata ce daga fitra, fita ce daga cikin fitra ta mutum. Kuma irin wannan ana ji masa tsoron cewar alfasharsa ba za ta tsaya a nan ba, za ta kai shi inda baya tsammani. Don duk wanda ya ɗauki shaidan ya zamanto abokinsa, to shaidan ba zai tsayar da shi a haddi ba. Kamar yadda jiya muke bayani cewar mataki-mataki shaidan yake ɗauka tare da mutumin da ya mayar da kansa majibincin shaidan, daga ɓarna zuwa ɓarna, har sai ya kai shi inda baya taba tsammanin zai kai ya zuwa gare shi. Yanzu randa mutum Allah ya garabce shi da cewar ba abin da yake so a duniya sai dai ya je yayi alfasha da mahaifiyarsa, ina zai kai kansa? Randa Allah ya sanya masa wannan, ya ji ba abin da yake so sai wannan, ko da yarsa, ina zai kai kansa? Ina amfanin rayuwar irin wannan? Ina mutuntaka tare da shi? To wannan shine aqibar alfasha. Alfasha ba ta tsayawa, ba ta tsayar da mutum ya zuwa ga haddi. Ko mutane idan azina, Allah madaukakin sarki ya ce wato kada a kusance ta, saboda Allah madaukakin sarki ya san a bisa ɗabi'anmu da kuma irin wato a irin karkatarwa ta shaydan, karkatarwa ta shaydan ba za ta tsayar da mutum a waje ɗaya ba, haka za ta rinka tafiya da shi tana fandarar da shi. Domin babu aula wannan aikin, mutum ya guje shi domin bai san iya inda zai tsayar da shi ba. Kuma kada mutum ya rudu da abinda ake ta yayatawa, don yanzu ɗaya daga cikin uslubin da ake bi na yayata wannan alfasha shine ta hanyar kafofin yaɗa labarai, ta hanyar a ambaci al'amarin da suna wanda yake ɗabi'a bata kyamatarsa, ɗabi'a bata kyamatarsa. Akwai wani ma'aikacin a yaɗa labarai na wani gidan rediyo na wata ƙasa ba na Najeriya ba, wanda saboda yana faɗan wajen fassara labarai yana cewar mutanen da suke aikata aikin mutanen annabi Lot, saboda abu ne wanda yake zai sa mutane su kyamace shi, saboda haka aka sallame shi daga aiki, saboda ya kiya canza, an ce sai dai a ce nan, sai dai ya ce wani suna wanda suka kawo wanda yanzu haka suna faɗa don a nuna wato rashin kyamar abu, da kuma kwanan nan abinda kotun koli ta Amerika ta yi, yanda suka halatta wato namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, wanda ya sanya dukkan jihohi tili na Amerika gabaki ɗayansu wato suna da ƴancin su wannan doka, tunda kotun koli na tarayya ya ce ya halatta musu. To irin waɗannan da kuma abubuwa da mutane suke ta yaɗawa a cikin wayoyi da kuma suke gani a cikin kwamfuta da a cikin talabijin ɗinsu a gida, na irin waɗannan abubuwa na batsa, yana cire ƙyamar wannan abu. Ga shi ko Allah yana cewa wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar, kada ku karkata ya zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wutar Allah ta shafe ku. Yana daga cikin karkata ga azzalumai ka gansu suna saɓan Allah, ka zauna kana kallon su, wannan rukuni ne, ka karka yadda da aikin nasu don haka ka tsaya kana kallon su, wanda wannan daga cikin sharrin da yake kawowa zai cire wa mutum kyamar abinda Allah baya so. Sai zamanto abinda Allah baya so ba wani abu bane a wajenka. Shi yasa zaka ga mutane idan ana wato cewar a tsarkake al'umma daga zinace-zinace da shaye-shayen giya da shaye-shayen kayan maye da abubuwa da suke da sauran miyagun abubuwa, sai ga dai shi dai an dai dande ana faɗa ne, amma shi yana ganin ba wani abu a cikin wannan, domin zuciyar ta kekashi baya kyamar abinda Allah baya so, domin ya saba gani kullun yana ganin abinda Allah yana kallon sabo ba wani abu bane a wajensa. Don haka jama'a mu nemi tsira, domin kun ga fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan dujal ya bayyana babu wani gari a bayan ƙasa da ba zai shige shi ba. Yanzu yanda ake abubuwa din nan ta hanyar waya da computer da sauransu, za ka gane wannan a bayyane, ba sai ya zo da kansa ba, amma fikirarsa da kafircinsa da barnarsa kana cikin ƙuryar ɗakinka za ta zo maka da abin da kai ka zaɓa da kanka ka saya da kanka, tunda MB ɗin ai kai kake saya da kuɗinka, kai kake saya da kuɗinka, saboda ka abu ne da ka zaɓa a kan kanka, ba tilasta maka aka yi ka gani ba, kai ka zaɓa ka saya. Saboda haka mu nisantar mu nemi nisa daga irin waɗannan abubuwan, domin aƙibarsu babu kyau a bayan ƙasa, za su lalata insaniyar mutum, sannan kuma bayan nan ga irin wato uƙubar da suke janyo ma al'umma, irin uƙubar da suke janyo ma al'umma. Ɗaya daga cikin abin da yake kawo ma al'umma sakamakon alfahsha shine wato bayyanar miyagun cututtuka da mutane ba su san su ba. Cututtukan da mutane ba su san su ba sai kaga sun zo sababbi, saboda mutane sun tabbatar da alfasha a cikinsu. Don haka lallai mu guji wannan, kuma mu inkarin su ga waɗanda suke yi. Allah maɗaukakin sarki ya tsirar da mu, ya tsirar da zuriyarmu da ƴan uwanmu baki ɗaya, da musulmi baki ɗaya. Wannan ya ce, don Allah ina son gamsasshen bayani, ni ɗan bal ne kuma sana'ata ce, kuma da ita Allah ya rufa min asiri. To kuɗin ya halarta na fitar musu da zakka ko bai halarta ba? Idan bai halarta ba, to yaya za a yi? To wato kuɗin da ake biyan ɗan bal, wato yana daga cikin abinda yana daga cikin shubha a bisa mafi kyawun halinsa, domin shi bal ita harkar bal idan ta zamanto ta fuskar ƙwallo ne da ake bugawa don an sanya wani kuɗi, don an sanya wata gasa da ake yi da ake biyan kuɗi a kai, to wannan gasar ba ta halatta ba, kuma wannan bal ɗin ba ta halatta ba don wannan gasa. Amma takan zo da ma'ana wanda yake malamai suka ce babu laifi a kanta, idan da niyyar mutum ya ƙarfafa jikinsa ne ya zamanto ya motsa jinin jikinsa, to wannan babu laifi a kan yin wannan. To saboda tana da wannan fuska, shi yasa za ka ga abinda ake biyan mutum a nan ta wata fuskar sai ya yi kama da halal, ta fuskoki da yawa kuma ya kama da haram. To ita dukiya wadda take ta haram ita ce ba a fitar da zakka, domin dukiyar haram mulkinta ba tabbatacce ba ne, domin bai kamata ka rike ta ba. In ka tabbatar ta haram ce, fitar da ita za ka yi daga hannunka, saboda haka yaushe za ka ce za ka ba da zakka? Ai, za ka ba da zakka ne ga abin da aka ce ka rike, ka fitar da wani ka so ka bayar. Gabaki ɗaya dukiyar ba a ce ka rike ta ba, ka fitar da ita ne. Saboda haka ana maganar zakka a cikin abin da yake za ka mallake shi. To tunda wannan abu ne wanda ya mallake shi ta fuskar shubha, don haka abin da ya kamata ya fitar masa da zakka, abin da yake a kansa haƙƙi ya fitar masa da zakka. Sannan kuma ni ma zan ci gaba da bincike da tambayar malamai, don nayi kokari na ga abinda malamanmu suka faɗa daga cikin fatwoyi na irin su Sheikh bin Baz, su Al-Uthaymeen da fatwoyin malaman Azhar, don na ga matsala kamar wannan da ike jiya aka rubuto wannan, jiya ba amsa tambayoyi ba, don haka ne tunanin cewar akwai wannan tambayar, amma ban samu wani abinda zai gamsar ba. Don haka abin da ya a ɗauke shi a fuskar shubha, wa man ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, wanda kuma duk ya guji shubha to ya tsirar da addininsa, ya tsirar da mutuncinsa. Kuɗin sata na gwamnati kamar kudin sata na gwamnati da mutum ya ci, su ma wannan kudi ba a zancen fitan musu da zakka, ana zancen a mayar da su ne a babu bayan Allah gabaki ɗayansu. Ba wai ka rike wani abu ka ce ka fitan musu da zakka ba, gabaki ɗaya ba naka bane ka mayar ma da mutane. Akwai abinda malamai suka ce, waɗansu malaman suke cewar za a fitan masa da zakka daga cikin dukiyar haramu, shine abinda ya zamanto an karɓe shi bi aqdin fasid, da wato ciniki wanda yake ɓatacce, kamar cuta da kai ma wani, kai masa algus ka ci kuɗi sama da wannan kuma ka rasa inda mutumin yake, to irin wannan kuɗin waɗansu suna da ra'ayin kan cewar a zaka a wato idan baka san me shi ba, idan baka san me shi ba, to a zaka rike shi da niyyar kan cewa koyaushe me shi yazo zaka bashi, to shi wannan sukan ce a fitan masa da zakka a ra'ayin waɗansu malamai kenan. Amma sahihi hatta a cikin wannan ma shine irin wannan kuɗin in baka san me shi ba sai ka fitar da su daga cikin dukiyarka ka bayar da su sadaka, Allah ya kai ladan game su, tunda baka san shi ba a duniya ballantana ka mayar masa, to ka bashi ladan da zai samu a lahira, shine ka bayar da shi sadaka domin ya same shi a lahira. Kake cewa Malam Sa'idu, me kake cewa? Yin bal, shi ne yake cewa akwai tafsir, akwai ban lokacin da waɗansu malamai sun yi fatawa da halaccinta, shine idan ya zamanto kan cewa an yi ne don motsa jiki, don neman, don samun ƙarfi, inda wannan manufar ce ke cewa ya halatta, kuma in ya zamanto babu wani abu na munkari. Amma bal wadda ake yi ta yanzu domin nishaɗin mutane a nuna, domin wargi a taro ana yi ana kallo, ƴan kallon sun fi ƴan bal ɗin yawa, ƴan bal ɗin su 22 ne. Amma ƴan kallon sai yaga sun kai ɗaruruwan, dubunnan ɗaruruwa. Haka ne, dubunnai kuma miliyoyin haka ɗan da wanda suke kallo ta abin ta talabijin. Kun gani wannan zai nuna muku yadda dujal zai sha'aninsa. Duk wannan zai nuna muku yadda dujal zai sha'aninsa, kuma caca tana haɗuwa da ita. Caca a ƙashin kanta haramun ce, to in ta haɗu da bal da ita cacar da bal ɗin da ake yin cacar domin ta duk sun zamanto haramun. Da su gaba ma ƙwarai da gaske abinda aka ce caca tana halartawa, inda za ka ga an yi rotse an faffasa dukiya, abinda yake faruwa ka duba abinda ya faru kwanaki shekarun baya a Misra, da mutane wajen kusan 70 suka mutu akan kallon bal, ƙasar musulmi akan kallon bal, mutum wajen 70 su mutu. To wannan yace na ji wani lecture ta marigayi Sheikh Jafar, Allah ya gafarta masa, akan masu zanen mutum da kuma masu ɗaukar hoto, wato still picture. Ya ce zai yi magana akan masu motion picture, kuma ban ji ba, wato masu ɗaukan hoton kamera da bidiyo kenan. Shine nake son jin hukuncin masu bidiyo kamera, don ni ma kamera man ne, na san hukuncin a addinin musulunci domin ita ce sana'ata. Shi ɗaukan hoto ya sha bamban da zane. Zane shine wanda yake mutum yake kwaikwayon halittar Allah, amma ɗaukan hoto ba cewa kai ma kana kwaikwayon halittar Allah ba, ga kai ma wanda ka halitta, a'a shi mutumin ne kawai ka tsare inuwarsa, kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa, wanda kuma ni ra'ayina ya fi karkata ga ra'ayin waɗannan malamai, saɓanin waɗanda suke cewa suke umumi akan cewa dukkan ɗaukan hoto da aka yi suna bashi wannan hukuncin na cewa tamkar abin da mutum ya zana ne. Amma illar da ke cikin aje hoto, sawa'un na zane ko na ɗaukan hoto, duk illar tana nan. Saboda haka yadda za ka je ka kafa hoto, ko yadda sawa'un na zane ne da hannu ko kuma na wanda aka ɗauka, cewar mala'iku ba sa shigowa cikin wannan gidan, wannan ya haɗa ga baki ɗaya, sawa'un abin da aka zana da hannu ko abin da aka ɗauki hotonsa. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya gaya mana ko mala'iku ba ta shiga gidan da yake akwai hoto, saboda abin da zai kai ya zuwa ga girmama irin waɗannan hoto wanda daga ƙarshe zai iya kaiwa ya zuwa ga wato hanyoyin shirka, kamar yadda ya faru a kissar mutanen annabi Nuh. Amma dan mutum a ɗauki abin da yake wato a matsayin fim ne, ba tsayar da shi za a yi ba, sai dai za a maimaita shi dan a gani kamar yadda ake yi da hoton bidiyo, to wannan baya daga cikin wannan zanen a bisa zahiri wanda hani ya zo a kansa. Domin haka ne ma aka halatta wato ɗaukan hoton abubuwa da za a iya ajiye su a killace su kamar karatu, kamar shaida a kotu na abin da aka yi, da kuma yanzu irin abubuwa da dama da suke faruwa na tona asirin masu ɓarna. Yanzu irin yanzu abubuwan da suke faruwa a America na cin zarafi da ake ma baƙaƙen mutane, wanda dama ana yi, sai dai yanzu kawai yanzu zamani ne ya canza. Da idan aka yi baka da hujja, saboda yaushe za ka je ka ɗauko ƴan jarida su zo su ɗauki hoton abin da ake yi? Amma ko yanzu wani yana cikin gida yana ganin abin da ake yi daga taga da kyamararsa, sai tsils sai ya danna duk abin da ake, sai ya naɗa, sai ya naɗa, daga baya sai ya aika ma ƴan jarida, shikenan sai Allah ya tona ma masu laifi asiri. Kaga wannan manufa ce ingantatta wadda take ta hanyar ta ana yaƙi da ɓarna sosai, ba wani abu ne ya sha bamban da abin da mutum ya zana. Saboda haka wannan babu komai, sai dai idan ka yi ne domin ka je ka ɗauki shagali na biki da ake yin kaɗe-kaɗe da raye-raye da shaye-shaye da ɓarna da tamɓele, to kai ma kana da kwamasho a cikin wannan laifin. Na'am. Eh, wannan aishi ya ma kuma abin da shi wannan dama ba a shakka a cikinsa. Amma wannan kamar yanzu yanda ake yi bukukuwa, in sai yanzu akwai bukukuwa ma da ake yi na Abuja wanda ya sha bamban da na Kano. Buki irin na Abuja haka za a ce an yi. To kai kuma aikinka sana'arka shi ne ka je ka yi video coverage, har ma faɗa ake ga mai video coverage ɗin. To irin wannan ɓarnar idan ka je ka ɗauka, kai ma kana da kamasho a kan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, kada ku taimaka ma juna akan saban Allah da shishigi da wuce iyakar Allah. Sannan wannan ya ce idan mutum ya rasa sallah azhar ya zo ya tarar da mutum yana nafila, ko ya tarar ana sallar la'asar, zai iya bi idan ya bi sallar sa ta yi, ko kuwa zai iya bi a bisa magana mafi rinjaye daga maganganun malamai. Matabar Malik ba a yi, saboda sharaɗin limanci mutum ya zamanto liyarsa da niyyar mamu sun zamanto daidai. To amma wannan wato sharaɗi na daidaita niyya, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kan cewa ba sharaɗi ba ne, shi ne hadisin Mu'az ibn Jabal, yana sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ya koma unguwarsu ya yi ma mutanen ƙabilarsu, mutanen unguwarsu ya musu sallar isha a matsayin liman. Ita sallar da yake yi nafila ce, ita kuma ta su farilla ce, kaga niyyar ta sha bamban. Amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ikirari ya tabbatar da wannan, inkarin kawai da yayi Mu'az shine yana tsawaita karatu, amma bai ce sallar ba ta yi ba. Saboda haka wannan ya nuna cewar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace an sanya liman dan ai koyi da shi, kada ku saba masa. Sabawa da ake nufi kada a yi ba sabawa wajen niyya ba, wajen niyya za a iya sabawa, kowa ya niyyarsa. Shi sa aka ruwaito tabi'ai irin su Ata ibn Abi Rabah sukan zo masallacin harami na Makka domin su sallar isha da tarawi, sai su samu an riga an gama sallar isha ana tarawi, sai su shiga bayan limamin tarawi da niyyar sallar isha, in yi raka'a biyu sai su tashi su cika raka'a biyunsu, sannan in suka cika sai kuma su shiga cikin tarawi a cigaba tare da su. Wannan malamai ne tabi'ai wanda suke yin, suka kasance a wannan, kuma akan haka suke fatawa. To sauran tambayoyin sai gobe a karanta su insha Allah. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء.
وإلى مدينة
أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا
na'am. Allah ta'ala ya ce wa ila madyana akhahum shu'aiba, mun aiko wa madyana dan uwan su shu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha, yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba. Wala tanqusul mikyala wal mizan, kada ku tawaye kwanan awo da mizani skeli. Inni arakum bi khair, ni ina ganinku kuna cikin alkhairi. Wa inni akhafu alaykum adhab yawmin muhit, kuma ni haqiqa ina ji muku tsoron azabar rana mai kewayewa, wato wadda azabarta mai kewayewa ce da ku. Madyana kabila ce daga cikin kabilun tarihi wanda ana cewa sun an nasabta ta da sunan kakansu wanda dan annabi Ibrahim ne, Madyan ibn Ibrahim. Sun kasance kusan zamani ɗaya suke da mutanen annabi Lot, kusa da kusa suke a zamani, kusa da kusa suke a makani, don su suna kusa da Aqaba, wato kusa da mashigar ruwa, gabar ruwar Aila, wadda yanzu Al-Aila take cikin Isra'ila, Aqaba ko tana cikin Jordan. Su ko mutanen annabi Lot sun kasance a Jordan ne, inda Dead Sea yake, wato wannan na'am, wato wannan bahar, al-bahr al-mayyit, bahar wanda yake ake ce masa matacce, wanda babu abin da yake rayuwa a cikin sa, la kifi wala matsatsaku wala wani abu. To Allah madaukakin sarki yace ya aiko dan uwan su Shu'aib zuwa gare su, ya sanya shi annabi daga cikin annabawan Allah. Don haka shi ma a bisa yanda riwayoyin tarihi suka nuna, shi ma daga sulalar annabi Ibrahim yake kenan. Yace wa mutanansa ya umarce su da abubuwa guda uku, wanda biyu suka ambaton su ya zo a wannan aya, sannan na ukun zai zo a ayat da take biye masa. Abu na farko shine wato aqida, kyautata aqida, ingantacciyar aqida, wato shine tsayar da tauhidi. Ya umarce su da tauhidi da barin shirka, domin wannan shine mabudin dukkan gyara. Dukkan gyaran da ba a aza shi ba akan tauhidi ba zai yiwu ba. Kaga dai daga cikin abin da ya zo musu da shi bayan tauhidi shine abin da zai gyara mu'amalar kasuwanci na al'umma. To amma duk wata mu'amala ta zamantakewa, ta kasuwanci, ta mulki, ta ɗabi'a, ta hali na gari, ba za ta ingantu ba idan ba a gyara asasinta ba na aqida. Sai an sanya mutane akan aqida ta tauhidi, sannan za ka iya kawo dukkan gyaran da za ka kawo. Domin yayin da mutum bai samu ba ta wajen tauhidi, to duk wani zalunci da kace ya bari, duk wani gyara da kace yayi, gyaran a aikin banza ne tunda yana babbar barna, barnar hana hal, wato barnar rashin ba ma Allah haƙƙinsa. Sannan ya abu na biyu da ya umarce su da shi shine kada su tawaye mudu, mudun awo. Al-mikyal shine wanda ake auna, shine kwanan awo. Mudu tawaye sa shine akwai hanyoyi da dama da ake yi, ko yayin da aka zo akwai dabarar da za a yi a sa hannu a ciki yanda ba zai cika ba, ko kuma a lotsa shi, ko kuma dai dabaru da dama na algus wanda mutane gwanaye ne a cikin yin wannan. Saboda haka abinda mutane suke yi yanzu ai ba da daddade ne, da daddade ne a tarihi, saboda shaytan din dama shi ne shi ya koya ma wa'ancan, shi yake koya ma yan bana. Wal mizan ko shi ne scale, shi kuma na awan nauyi, na awan nauyi kamar yadda da ake awan kuɗi, domin kuɗi ba kirga su ake bayarwa ba, awan su ake yi. Siyasa ne, su lalluka ne, sai a auna su, domin ba kowane sisi ne yake da nauyin kowane sisi ba, wani sisin ya fi wani nauyi. Saboda haka yayin da ka zo siya, sai a ce to a auna maka siyasanka ya nauyinsu ya zo, in nauyinsu ya kai abin da ka siya sai ka ɗauka ka bayar da su. To tawayar tauye sikeli shi ma hanya ce daban-daban, kamar yanzu ne yanda ake tawaye sikelin gidan mai, ko a sa shi ya gudu mita ta gidan mai, a sa shi ya gudu. In kaga 'yan haya suna zuwa gidan mai, ka san ba a tawaye sikeli a nan. Yan haya da yan adere da sau, in ka gansu sun lizimci gidan mai, to ka san cewa mitarsa ingantacciya ce, garanti ce gangariya. To kun ga wannan su yana daga cikin tawaye sikeli, yana daga cikin tawaye sikeli. Yace inni arakum bi khair, ina ganin ku cikin alkhairi. Alkhairi wato ina ganin kuna cikin hali kyakkyawa. Wannan shaida ne daga annabin Allah na ni'imar da Allah ya yi wa mutanansa. Waɗansu sun fassara cewa alkhair din nan yana nufin arziki, ina ganin ku kuna cikin arziki, saboda Allah madaukakin sarki ya ambaci dukiya da khair. Allah madaukakin sarki yace kutiba alaykum idha habara ahadakum almautu in taraka khayran alwasiya, in taraka khayran ay in taraka malan, in yabar dukiya. Saboda haka yace musu ni ina ganin ku kuna cikin dukiya da arziki, wato baka buƙatar sai kun tawaye, sai kun yi tawayar mudu, sai kun yi tawayar sikili. Dukiyar da Allah ya baku ba za ta sa ku yi wannan ba, kamata yayi ku zamanto baka wannan. Fuska ta farko kenan, kuma ma'ana ta biyu a cikin wannan, domin wannan wa'azi ne da annabin Allah Shu'aibu ya yi musu, cewa kuna cikin alkhairi tunda kuna cikin arziki da Allah ya yi muku, ku zamanto masu godiya ga Allah. Sai ku in kuka yi haka, sai ya zamanto kun tsaya da wajibin ni'imar da Allah ya yi muku, domin in Allah ya yi wa mutane ni'ima, to yana so a gode masa. Gode ma ni'imarsa kuwa babban abu a cikin gode ma ni'imar Allah, ka yi abin da Allah ya ce maka ka yi da wannan ni'ima. Saboda haka annabin Allah Shu'aibu ya ce ma mutanensa, ina ganin ku kuna cikin arziki, don haka ba ku yi godiya ga ni'imar Allah. Wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, kuma ni ina ji muku tsoron idan ba ku tsaya da wajibin wannan godiya ga ni'ima ba, to ina ji muku tsoron azabar rana mai kewayewa. Wannan azabar za ta iya ɗaukan azabar da za ta afku a kansu a nan rayuwar duniya, ta halaka su baki ɗaya, ta kewaye su yadda babu wanda zai tsira daga cikinsu, ko kuma azabar ranar lahira wanda ba wanda zai tsira. Wannan kowa ya sani, domin ba wanda zai ce ba zai je lahira ba, ba wanda zai ce in mala'ika ya zo cewa ka taho ya ce a'a ni ba zan zo ba, waye ya isa? Saboda haka kaga mai kewayewa ke kenan, ta hada da kowa, ba wanda ya tsira daga cikinta. Sannan ya ƙara ƙarfafawa da cewar ya wa ya qaumi, kuma ya ku mutane, auful mikyal wal mizan, ku cika mudu da ma'auni. Wato can ya hana su tawaye mudu, nan kuma ya umarce su da cika mudu. Duk da hani ga tawaye mudu, umarni ne da cika mudu, ko tunda al'amru bi shay nahyun an diddihi, wannahyu an shay amrun bi diddihi. In ka hana abu, kana umarni da kishiyarsa ne. In kai umarni da abu, kana hani ga barin kishiyarsa. To da ya hana su tawaye mudu da tawaye sikeli, wannan hanin ya kunshi umarni da cika mudu da cika sikeli. Amma sai ya sake ambatansa ta babin wato tauhidi, karfafawa, domin Allah madaukakin sarki a cikin al'adun mutanen Annabi Shu'aib ya ambaci wannan saboda sun shahara da shi wajen tawayewa mutane haƙƙin su. Sannan yace wala tabhasu an-nasa ashya'ahum, kada ku tawayewa mutane kayan su, domin yayin da kazo zaka yi ciniki mutum ya baka kuɗin wannan abin da zaka sayar masa, zaka auna masa amudu haƙƙin sa ne, kayan sa ne, a bisa wani haƙƙi zaka tawaye masa haƙƙin sa. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bima yastahillu ahadukum mala akhihi bighairi haqq, da wani haƙƙi, da wani dalili ɗayanku zai halatta ma kansa dukiyar ɗan uwansa ba da haƙƙi ba. Shine cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. Allah bai halatta maka ka ci dukiyar ɗan uwanka ba, illa bi tibatin min nafsihi. Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu li ahadikum an ya'kula mala akhihi illa bi tibatin min nafsihi, baya halatta ga ɗaya daga cikin ku ya ci dukiyar ɗan uwansa sai da dadin ransa. Dadin ransa shine illa an takuna tijaratan an taradin minkum, bisa kasuwanci da aka yi bisa yarjejeniya, yardar juna, kowa ya yarda, mai saya ya yarda, mai sayarwa ya yarda, ya amince. Shi yasa ma waɗansu malamai ma don tabbatar da cewa an samu wannan yardar sai an yi furuci da yardar, ka ce na saya ya ce na sayar, amma ka ajiye kuɗi kawai ka ɗauka. Imamu Shafi'i ya ce wannan cinikin bai yi ba, duk da yake wannan ƙauli da'ifi ne, amma don ku fahimci yadda malamai suka isa matuƙa wajen neman a tabbatar da wannan sharaɗi na nuna yarda da amincewa kafin ka ci dukiyar ɗan uwanka. Amma in ka ci dukiyar ɗan uwanka ba tare da amincewarsa ba, to ka tawaye masa haƙƙinsa, ka tawaye masa abinsa, naka ne wannan abin. Kuma ranar alƙiyama Allah maɗaukakin sarki zai tashe ka a cikin al-muflisuna, wanda ya zo da sallah da azumi amma ya cuci wannan, ya hana ma wannan haƙƙinsa, sai a kwashe daga cikin ayyukansa a biya mutane. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yace musu kuma kada ku yi barna a bayan ƙasa kuna masu yin barna. Kaga wannan wani uslubi ne na wato a tawkidin hani barna, kada ku yi barna a cikin ƙasa kuna masu barna, wato kada ku yi tafiya a cikin ƙasa da barna kuna masu yin barna, kamar an ce ne kada ku yi barna. Wannan yana daga cikin at-ta'mimu ba'da at-takhsis, bayan an ware barna, wannan tawaye mudu da sikeli da suke barna ce, to sai kuma aka ce kada ku yi dukkan wani nau'i na barna, ishara ga sauran jinsin barnar da suke, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a sauran wurare, wanda shine abinda suke yi na datse hanya. Su datse hanya suna fashi da makami. Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja, kada ku rinka tare datse hanya, kowace hanya kuna datse ta, kuna wato tsoratar da mutane, shine fashi da makami. Datse hanya domin a kwace wa mutane dukiyarsu. To kun ga suna cikin mutane ne da Allah ya musu baiwa, ya musu ni'ima, bisa wani dalili za su je su wannan in ba wato hubusi ba, mummunan aniya da mummunan hali, to shine annabin Allah ya musu wa'azi da wannan, kada ku rinka barna a bayan ƙasa kuna masu barna. Baqiyatullahi khairul lakum, wanzuwar da Allah zai ba ku ita ce tafi alkhairi a gare ku, wato ishara ga cewar idan kuka kiyaye waɗannan ka'idodi da annabin Allah ya ambata musu na wato tauhidi da gyara aqida da barin barna da kuma barin musamman wannan barna ta cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba, to Allah zai kyale su su samu wanzuwa wato su ci gaba a cikin daularsu, wanda aka tunsa kuma haka ne cewa in ba su yi ba to Allah zai gaggauta kawo halakarsu, sai ya zamanto ni'imar da suke ciki nan da nan Allah ya tafi da ita. to shine sai annabin Allah ya ce musu baqiyatullahi ai ibqa'ullahi ibqa'ullahi lakum kyalewar Allah gare ku ya kyale ku ya zamanto ya kyale ku da daular ku shi ya fa alkhairi a gare ku Allah madaukakin sarki cewa in kuka gode mani ni'imar Allah Allah zai kara muku saboda haka me zaka hasaran me zaka yi Allah ya maka ni'ima ka rinka godiya dan Allah ya barka da ni'ima ko kai abinda Allah zai kwace ni'imar ko baka san cewa idan ni'ima ta zo maka daga Allah daga ba da karfinka ce ta zo maka ba ba da iliminka bane da kyautar Allah ne to shine wannan duk yana daga cikin jinsin wa'azi shi yasa aka ruwaito cewa annabi shu'aibu shine khatibul anbiya ne iya maganar annabawa wato gwanin hudubar annabawa saboda iya magana iya tsara magana da iya wa'azi baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai wama ana alaykum bihafiz amma ni ba makiyayi ne akan ku ba wato ni ba tilasta ku zan yi ku wannan ba iyakaci na ne bayani kada ku dauka kan cewa ni na tsaya dole sai na dora ku kun yi wannan ko kan cewa ina tilasta ku a'a ni ba dina tilasta ku bane shine wama ana alaykum bihafiz ni ba makiyayi bane akan ku kamar yanda Allah yake umartar dukkan annabawa su faɗi wannan cewa su ba tamkar mala'iku bane da suke tsaye su tabbatar kan cewa dole sai sun bi Allah a'a na'am
qalu ya shu'aibu aqnatuka ta'murka an nakuruka ma ya'budu aba'una aw an naf'al fi amwalina ma nasha innaka la antal alimur rashid qala ya qawmi ara'aykum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا سيسك تي يا كي شعيب ينزو سلك تي تكي هورج تكي أمرتك مبر أبند إيا يمو سكي بوتاما أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء كوكما مؤيكة كوكما كدا مؤيكة أبند مكا قداما أجتل ديوكي ويمو إنك لأنت الحليم الرشيد للي كي كيني تركين هقري wanda yake da'awar kin cewa shi kin tsatsayin suna fadan haka ta fuskar izgili ga annabin Allah wato wannan shine raddin shi cewa sallar sa wanda yake nuna abinda annabawa suka kasance akai dukkan annabawa suna da ibadar sallah suna da ibadar sallah dukkan wani annabi yana sallah to wanda ita ce take bama wato mabiya addini wato kamata musamman da ta bambance su da waɗanda suke masu addinin shirka ibadar sallah to wannan ibada da yake yi ta sallah ta fitar da shi daban ta sanya shi aka amfani da wannan ibadar dan ta zamanto kamar ita ce wai hawiyarsa ita ce identity din sa wato wannan sallar da take da kake yi ita ce ta sanya ka hana mu abin da iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma ko yaushe mushrikai hujjar su a cikin abin da suke yi na shirka shine abin da suka samu iyaye da kakanni suna yi aw an naf'ala ma fi amwalina ma nasha ko kuma kan mu aikata abin da muka dama a cikin dukiyoyinmu a cikin wannan akwai ishara da cewar waɗansu daga cikin mutanen su ba masu dukiya bane da suke tawaye skeli da mizani amma suna nan a cikin shirka shi yasa sai aka ambaci dan kada ya zamanto an maida wa'azin akan hana wato hana tawayar mudu da skeli sai a to ai mu ba ruwanmu mu wa'azin ba mu ake ma ba sai aka yi abin da ya hada kowa da kowa shine wato hali ga shirka da umarni ga tauhidi. To shi yasa sai wajen raddi zai sa kawo abin da zai hana wannan, wato wannan abin da kake na hana mu shirka, da kuma kan cewar ka takura mu a cikin abin da muke yi dukiyar mu ce, amma ba za mu abin da muka dama a cikin dukiyar mu ba, saboda sallata ka ce kake yi. To lallai kai ne sarkin hakuri. Al-Halim, Al-Hilm, Al-Halim shine wanda yake mai wato hankali mai rinjaye, wanda baya yin, wanda yake sanya shi hakuri ba zai yi wauta ba. Ar-Rashid wanda ya iya tattalin arziki shine Ar-Rashid. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa batalu al-yatama hatta idha balagu an-nikaha fa in anastum minhum rushda. Wato Allah ta'ala yace ku yi marayu jarabawa wanda kuke rike da dukiyarsu, idan kun nutsu har lokacin da suka kai wato munzalin aure suka balaga, to yayin da suka yi wannan fa in anastum minhum rushdan, idan kuka samu nutsuwa akan wato kintsuwar hankalinsu wajen tattalin dukiya, to ku ba su dukiyarsu. Kaga ar-rushd shine wanda ake ce man rashidi a cikin shari'a, shine wanda yake iya tattalin arziki. Ana yi ma yaro irin wannan sai in ana so a gwada shi, sai a dauki kudi a bashi. Idan da aka bashi kudin nan aka ga ya je yayi abin da yake na bukatunsa na dole, ya saya, sannan ya yi tattali ya aje waɗansu domin goge, to wannan ya san yadda zai tattalin dukiya. Amma yayin da ka bashi ya je tara yara ya ce ku zo a sha alawa, ku zo a yi bikin shan alawa, a yi ciyayyar shan alawa, ya kashe kuɗin gabaki ɗaya aka sha alawa, gobe kuma za a tafi makaranta ba shi da kuɗin tara, to ka san wannan tukuna har yanzu bai kintsu ba, ba rashidi ba ne. To shi ne wai mutanen Annabi Shu'aibu suke faɗan wannan innaka la'antal halimur rashid, wannan ta fuskar izgili ne da annabin Allah. Izgili da annabin Allah kuwa kafirci ne, suka ƙara kafirci akan kafircinsu. Wato lallai kai ne sarkin hakuri, kai ne sarkin iya kintso, kai ne sarkin iya tattalin dukiya, tunda har zaka gaya mana ga inda zamu da dukiyarmu, dukiyar tamu ce, amma kai zaka yi mana cewa ga inda zamu. Kamar yanzu ne yanda zaka ga mutane suna cewa wai mutane masu sha'anin mu, masu yan addinin nan, a komai sai kun shiga, komai sai kun ce ga yadda addini zai yi. Mutum ba shi da incin abin da ya ga dama, komai a ce addini, komai a ce yadda addini yayi. To duk wannan kaga irin jinsin tafarkin wato mushrikan da ne, waɗanda suke shaydan ya riga ya gama wato saitara akan hankalinsu. To da suka gaya masa haka, sai Allah ya ce mana ga jawabin da Annabi Shu'aibu ya ce musu, ya ce qala ya qaumi. Annabi Shu'aibu ya ce ya ku mutane na, kun gani yana ci gaba da wannan uslubi na ya qaumi domin mulaqafa, domin tausasa musu ko sa karkato su ji wa'azin da yake musu. Ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ku bani labari idan na kasance akan hujja bayyananna daga ubangijina, kamar yadda dukkan sauran annabawa suke faɗa. Wa razaqani minhu rizqan hasana, kuma ya azurtani da kyakkyawan arziki. Waɗansu malamai sun ce wa razaqani minhu rizqan hasana, ya azurtani da kyakkyawan arziki, wato ya bani annabci kamar yanda Allah yake cewa dangane da annabi Nuhu, wa atani rahmatan min indihi, kuma yace dangane da annabi Salihu, wa atani minhu rahma. To rahmar ita ce wato annabci. Wato in na kasance, ku bani labari, in na kasance akan hujja bayyananna daga ubangijina, shine wahayi da Allah ya yi mu, kuma ya azurtani da arziki kyakkyawa. A bisa ma'anar da waɗannan malamai suka tafi a kai shine ya bani annabci, wanda ba aiki na ne zai bani ba, ba ilimi na bane, kyauta ce ta Allah. To Allah ya bani wannan sai kuma in bi ku akan abin da kuke so, ko kuma a bisa zahirin ma'anarsa, Allah maɗaukakin sarki ya bani hujja daga gare shi, kuma sannan ya bani arziki kyakkyawa. Shine arziki wanda yake na rufin asiri, wanda zai nuna muku gane kan cewa bana da buƙatar wani sakamako daga wajenku, ba ina yin wannan wa'azin bane domin ku ɗauki nauyina, ko domin ku tattara min arziki na fi ku arziki. Allah ya bani arziki kyakkyawa da bani da buƙatar abin da ke wajenku. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma, wato an shafe jawabin na wannan, domin abu ne wanda yake domin kai tunani dukkan iya tunaninka wajen menene jawabin wannan sharadin. Wato ku bani labari, idan Allah ya bani hujja daga, in na kasance akan hujja daga ubangijina, kuma ya azurta ni da arziki mai amfani, me zai cutar da ku kan ku karɓi sakona? Domin ba ina dora ku bane akan abin da yake ba ni da hujja akan sa, hujja ce daga Ubangiji. To da ka kan ilimi zan dora ku, sannan ba ina reman wani abu bane daga wajen ku, ina da wadata ta Allah ya bani. Saboda haka me zai sanya ku ce ba za ku karɓi sako na ba, wato dukkan dalili hujja ta ku karɓi sako ina tare da ni. To sai ce kuma wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, kuma ba ina nufin in saba muku bane ya zuwa ga abin da nake hana ku. Bugu da ƙari akan wannan, ba ina so, ba ina cewa ku je ku yi adalci a cikin kasuwanci, ni kuma in koma in ki yin adalcin domin arzikin da kuka bari ni in je in babake dai akan sa ba. Kamar yanda abin nan kamar yanda shugabannin duniya suke yi, su har ga ku daji sai kun tafi daji kun dangana zuwa ga daji kun bar komai da komai naku sai su handane su wawure. To annabawan Allah ba haka suke ba. Shi yasa Abdullahi bin Salam yana ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fuskarka ba fuskar makaryaci bace. Shugabannin duniya waɗanda su koyaushe abinda suke so su mayar da addini ya zamanto wato wiwi din talakawa, a ba su wiwi ya bugar da su su ta kwashe haƙƙinsu. To waɗannan ba duniyawi kenan, duniyawan mutane banda annabawan Allah. Shine annabi Shu'aib ya ce wa ma uri, bugu da ƙari akan wannan, ba ina so in saba muku bane ya zuwa ga abinda nake hana ku gabarinsa. Shi yasa kaga Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, shine yake mata ya faɗi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, ni ne farkon waɗanda suke musulunta. Ba yana cewa bane ku musulunta shi kuma ba zai musulunta ba, shine farkon wanda zai, in yayi umarni da abu shine farkon wanda zai. Shi yasa Ummu Salama tayi amfani da wannan lokacin Hudaybiya, yayin da ransa hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda tausayi ga al'ummarsa kan wata azaba ta sauka a kansu, ya ce su yi tahalluli su aske gashinsu su fita daga cikin halin ihrami. Abin ya yi musu nauyi suka ƙi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen Ummu Salama ya ce yaya zan yi umarni a saba muku? Ta ce ya Rasulallah je ka kai aski. Yana zuwa ya bama manzaminsa aski, gashinsa ya aske masa, nan da nan sai kowa ya tashi aka kama aski. To Ummu Salama ta san tarbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta kan cewar shi baya umarni da abu sannan ya saba masa. Shi yasa kun ga wato malamai suka ɗauki ka'ida cewa idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da abu sannan ya yi akasinsa, to ya nuna kan cewa wannan umarnin da ya yi da shi ba ya nuna umarni ne na dole ba, ya nuna kan cewa umarni ne na mustahabbi, ko kuma cewa wannan umarnin an shafa hukuncinsa. Kamar yadda Abdullahi bin Umar ya yi, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, yayin da ake tsuguno a kalli Ka'aba ko a kalli Baitul Maqdis, ya ce kafin mutuwa sallallahu alaihi wasallam da wata ɗaya na hau kan soran ɗakinmu, sai naga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsugune yana fuskantar Baitul Maqdis yana juya ma Ka'aba baya. Saboda haka wannan ya ɗauki kan cewar hannun idan a cikin sarari ne, amma in a cikin gida ne killatacce akwai bango za a iya yin wannan. Saboda ba zai yiwu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da abu ba sannan ya saba masa sai idan shari'a ce, sai idan shari'a ce. To shine annabin Allah nan Annabi Shu'aib yake faɗa, yake cewa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yayin da wata mace ta zo ta ce ta ga matarsa tana sanya gashi, wasu tana yin wasulu, wato hada gashi da ba na mutum ba, dan mace ta yawaita gashi shine alwasila. Yace mata tace matarsa tana yi, yace ba zai yiwu ba ina umarni da abu sannan kuma in je a ce ni kuma ina yin wannan. Wama ya karanta mata wannan ayar, yace wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islah, ba na nufin yin komai face al-islah, face kawo gyara, face kyautatawa, mastata'atu gurgudan iko na. Wannan annabin Allah ya faɗi manufarsa, gyara yake so ya kawo, shine nasiha. Shi yasa daga cikin sifa mulazima ga kowane annabi shine an-nushu yin nasiha wa ansahu lakum wa ana lakum nasihun amin dukkan annabawa haka za su ce shi yasa muke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam nashhadu ya rasulullah annaka qad ballagta wa nasahta al-umma qad ballagta wa addaita wa nasahta ka isar da sako ka cika haƙin ka cika amanar Allah kuma kai nasiha kai nufin alkhairi to annabin Allah shi aidai ce ba abinda nake nufi face islah kawo gyara kyautatawa gurgurdan iko in ba gyara kake ba to barna kake in ba gyara kake ba barna kake yin gyara kuma shine bin tafarkin mu'minai bin tafarkin mu'minai wanda annabawa suka bar su akai sannan ya karfafa wannan da cewa mastaqatu gurgurdan iko na domin nuna bashariyarsa saboda ko yaushe mutum ka rinka togaciya ka san kan cewa kai mutum ne kuma kana da tsada kana da iyaka idan annabawan Allah sun kayyade abinda suke yi na alkhairi da istita'a ina kuma kai gare ka mu'mini shi yasa da Allah ya umarni da aji tsoron Allah haqqa tuqati yazo kuma yace fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan iyawarku wama tawfiqi illa billah tawfiqina wato gaman ka tarqina bai kasance ba face saboda face da karfin Allah wato sai da Allah ne zan iya samun muwafaqa kan yin abinda nake son kan abinda nake nufin nayi na wannan al-islah din at-tawfiq shine ja'alu shay'i wifqan li akhar ka sanya abu ya dace da wani abu dan haka sai malamai suke fassara da cewa ma'anarsa khalqul qudrati wadda'iyati ila ta'a halittar iko da muke sanya mutun yayi da'a kun ga shine muke cewa shiriya biyu ce akwai hidayatu akwai hidayatu bayan akwai hidayatu tawfiq shiriya ta bayani wanda wannan kowa yana samun ta da kuma shiriya ta tawfiqi shine ahalitta a halicci a cikin mutum ikon bin Allah to wannan Allah ne yake yi ma wanda yake Allah ne yake ma wanda yake shine annabin Allah yake fadan wannan wama tawfiqi illa billah muwafaqata bata tabbata ba sai da karfin Allah da iyawarsa alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa ilaihi unib kuma zuwa gare shi ake mayar da ni ya fadi wannan kalma ta neman taimakon Allah wato ba da karfinsa bane ba da dukiyarsa bace da yace Allah ya bashi arziki kyakkyawa ba da iya wa'azinsa bane ba da komai bane da tawfiki ne na Allah dan haka ya dogara gare shi kuma gare shi zai koma annabawa haka suke a koyaushe suna cire ma kansu dukkan wani tsini dukkan wani dabara dukkan wani karfi su mai da shi ga Allah domin farkon abu su nuna wa mutane Allah ba su nuna wa mutane kansu ba koyaushe muna fada a cikin wannan mu rinka kula zikran da ka nuna mutane Allah to Allah madaukakin sarki zai yarda da kai zikran da ka nuna mutane kanka baka nuna mutane Allah ba sai Allah ya kyale ka da mutane to shi yasa annabawa koyaushe suke nuna mutane Allah a makamin da in suka cika baki suka nuna kansu a zahirin mizanin duniya za a ga kan cewar ai lokacin nan ne mutum zai cinye lokacin nan ne mutum zai zama wani abu amma a wannan makamin sai su nuna mutane Allah ba iyawa ta bace ba ni bane da Allah ne kuma na dogara gare shi kuma gare shi ake mayar da ni na'am
ya qawmi la ta'lamu man lakum shaqati an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuhin aw qauman hudin aw qauman salih wa ma qauman nuhin واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود
yace wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi kuma ya mutane na kada wato sabawarku gare ni ta dauke ku ya kai ku ya zuwa ga abin da ya samu mutanen annabi Nuh ko mutanen annabi Hud ko mutanen annabi Salihu ya same ku irin abin da ya same su na halaka kuma wannan abin ya same ku sanadiyar saba mun da kuke yi kada ku je ku yi wannan a cikin wannan akwai ishara ga cewar yayi musu wa'azi da waɗannan al'umomi da suka gabace su ya gaya musu al'umomin da suka gabace su kamar yanda ake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan al'umomi da suka gabace Quraishu kafir da irin yanda Allah yayi makafiran su haka annabin Allah Shu'aib ya gaya mutanansa abinda ya gabaci abinda ya gabace su waɗanda suka gabace su na wato daunoni na kafirci wa ma qaumu lutin minkum bida'i mutanen annabi lut ba anisa suke daga gare ku ba wato a tarihi da a wurin zama domin kusa da kusa suke a tarihin su saboda shi madiyan kakansu daga cikin sulalar annabi Ibrahim ne dan annabi Ibrahim ne sannan kuma ga mutanen annabi shi annabi lut dan ammin annabi Ibrahim ne tare suka yi zamani kuma kus shi madiyan din kamar yanda zafan tarihi suke nunawa yayi aure da yar annabi lut wallahu a'lam wannan yana daga cikin isra'iliya amma a cikin bigire wajen zama sun kasance kusa da juna domin kamar yanda muka ambata su mutanen madiyan suna a daidai aqaba a cikin jordan yanzu wa kusa da Isra'il kusa da wato gabar ruwa ta Aila sannan su ko mutanen annabi Lut sun kasance a cikin ƙwariyar garin a cikin ƙwariyar Urdun bal daga Urdun idan ka tsaya a Baharul Mayyit inda aka halakar da mutanen annabi Lut idan ka tsaya daga nan kana hango Isra'ila can nesa zaka hango Isra'ila inda zaka sa irin tabarun nan binocular zaka hango Isra'ila saboda haka kaga kusa da juna suke shine wa ma qaumun to ba nisa suke da ku ba saboda haka tunda kusa ko suke ma'ana sun san abin da ya faru gare su na kifarwa da Allah madaukakin sarki ya musu da ruwan duwar watsu daga sama wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa gare shi a bisa yadda wannan sura ta bude an istaghfiru rabbakum alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi nuhu ma yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi hud shi ma yace wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi annabi salihu shi ma haka yace to ga annabi shu'aib ma yana fadan wannan wanda ya nuna daga wannan muhimmin sakon wannan surar kenan istighfari da dawwama tuba domin neman wato dawwama arziki daga Allah inna rabbi rahimun wadud lalle ubangijina mai tsananin jin kai ne mai tsananin soyayya ne ga bayinsa alwud shine soyayya daga shine aka istiqaqin alwadud siga mubalagha ta ismul fa'il din wanda yake na mazdarin alwud wato mai isa matuƙa ne wajen son bayinsa saboda isa matuƙar Allah wajen son bayinsa ya rubuta ya sanya rahamarsa ta riga fushinsa zuwa domin rahama shine iradatul ihsan nufin yin kyautata ma bayinsa saboda soyayyarsa gare su yayi tawassuli ya ambaci waɗannan sifofi na Allah wanda suka nuna sifofi ne da suka dace ga wato neman gafara Allah da neman tuban Allah yayin da mutum yake tuba domin Allah yana yi mutum gafara ya tuba gare shi saboda jin kansa gare shi da kuma saboda soyayyarsa gare shi jalla wa ala kuma wannan ya tabbatar da kan cewa Allah ana sifantar da shi da sifar soyayya duk da yake mutane suna soyayya amma soyayyar Allah daban take da soyayyar mutane saboda kowace sifa ta Allah da aka ambace ta da tayi kama a suna da sifar mutane kamar a suna ne kawai ba a hakika ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir waɗansu suna tawilin wannan sifa wanda yake wannan sabanin abinda magabata na ƙware suke akai ne na'am
qalu ya shu'aib ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا فِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وارتكبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود
الله يشي قالوا يا شعيب mutanen annabi shu'aibu suka ce ya shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul ba ma fahimtar abu da yawa da kake fada wa inna lanaraka fina da'ifa kuma mu wallahi haqiqa muna ganin ka kai rarrauna ne a cikin mu walaula rahquka larajamnaka da ba dan iyalanka ba da mun jefe ka wama anta alaina bi'aziz kai ba mai buwaya bane akan mu wannan shine matsayin da yake samun da yawa daga cikin annabawa yayin da mutane za su ce ba za su zukatansu sun riga sun rufe ba za su karbi wa'azi ba kamar yanda quraishi suka ce wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilu kuma yahudu suka ce qulubuna gul dan su ce wato zukatanmu ma ba za su karbi ko su ma suka ce abinda kake fada ba ma gane shi da yawa daga cikin abinda kake fada ba ma gane shi wato mun gaji da jin bayaninka da wa'azinka kuma mu muna ganin ka kai mai rauni ne a cikin mu shi kadai ne a sai iyalansa wanda ba yawa gare su ba shi yasa aka ce ar-rahab domin ar-rahab sune waɗanda suke daga 3 zuwa 10 wato iyalanka waɗanda suke ba masu yawa ba in ma da inda ba dan su ba inda ba dan su ba da mun jefe ka shine azabar da za su yi masa suka ce kai ba mabuwayi bane akan mu wato kai ba mai gagaran mu bane za abin nan suna da karfi akan sa annabi shu'aib yace qala ya qaumi yace ya ku mutane na arahati a'azzu alaikum min allah yanzu iyalaina sune suka fi girma a wajen ku bisa allah wattakhadtumuhu wara'akum zahiriya kurka rike allah abin jefarwa a can bayan ku ba ruwan ku da sha'anin sa inna rabbi bima ta'maluna muhit to lalle fa ubangijina me kewayewa ne da abinda kuke aikatawa wato me kewayewa ne akan ku da ilminsa da kudurarsa da ikonsa ba za ku fita daga cikin ikonsa da kudurarsa ba domin duk abinda ke cikin mulkin Allah yana karkashin saninsa da kudurarsa da iradarsa wa ya qaumi amalu ala makanatikum yace kuma ya ku mutane na ku yi aiki akan halin ku inni amil ni ma ina aiki سوف تعلمون ده سنذاك سني من ياتيه عذاب يخزيه وانيني عذابا ده تكي كنيا تاشي ذات الرومسة ومن هو كاذب وانيني مكر يشي وارتقبوا كسورارا اني معكم رقيب نيما انا تارد كنا سورارو وانا يكنون علم ده النباوة سكا اكي يا اند تكي مغانا ده متانونس يا اند ذات تكي كسورارا انا سورارا واتارد كو تحديدين دومون انا مغانا ني بيس علمي يا سن ابن ده تاكا ku saurara wato ya ba su tsoron da cewar abinda Allah ya gaya mun ina da aminci a kansa ina sauraron zuwansa ku ci gaba da sauraro walamma jaa amruna to ya to sannan yayin da al'amarin mu yazo kun ga anan a kissar annabi shu'aib da kissar annabi hud duk sai yazo da walamma amma a kissar annabi salih da a kissar annabi lut sai yazo da falamma da fa litta'aqi domin a kissar annabi salih an riga an gaya musu cewa azaba za ta zo, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, kwana uku ku ji dadi a cikin gidajenku, azaba za ta zo. Saboda haka suna zaune suna jiran ta zo ne. Shi yasa sai Allah ya ce falamma jaa amruna, to yayin da al'amarin namu ya zo, a kawo da fa'ut ta'fi. Haka zalika mutanen annabi Lut, inna maw'idahum as-subh, alaysa as-subhu biqareeb, an gaya musu ga lokacin da azabar za ta zo. Falamma jaa amruna, yayin da al'amarin ya zo. Amma su waɗannan da Adawa da Samudawa da mutanen annabi Shu'aib da ba a gaya musu yayin da lokacin da azabar zai zo ba, an ce dai wartaqibu inni ma'akum raqib, ku saurara ina sauraro tare da ku. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, haka annabi Hud ya ce wa mutanansa, da sannu ubangiji na zai halakar da ku ya kawo ɗansu mutane maimakon ku. Ba a gaya musu lokaci ba. Saboda haka sai Allah ya ce to yayin da wato al'amarin namu ya zo, shi ne umarnin Allah na halaka ta sauka a kansu. Kamar yadda muke cewa wannan al'amarin ɗinnan al'amarul kauni al-qadari, umarnin Allah wanda Allah zai ce azaba ta halaka wa'innan mutane, shi kenan sai azaba Allah ta sauka a bisa muradin Allah. Allah ya ce najjayna shu'ayban, sai muka tsirar da shu'aybu, walladina amanu ma'ahu birahmatin minna, da waɗanda suka yi imani tare da shi da wata rahama daga gare mu. Rahamar da Allah zai tsirar da mutum da halaka a cikin duniya, ya tsirar da shi da la'ana ta dindindin, ba karamar rahama bace daga Allah. Shi yasa Allah ta zo da tankiri don a nuna girman wannan rahama ta Allah da ya tsirtar da annabin Allah da wanda suka yi imani tare da shi. Wa akhadatul ladina zalamu as-sayha, kuma kururuwa wato ƙara ta riki waɗanda suka yi zalunci wajen wato shirka da saba ma annabin Allah. Fa asbahu fi diyarihim jathinin, sai suka wayi gari a cikin gidajensu suna guggurfa na babu rai a cikin zukatun, babu rai a tare da su. Allah ya faɗi jinsi uku na azabar da aka yi mutanen annabi Shu'aib. A cikin suratul A'raf Allah ya ce fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jathinin, nan kuma sai ya ce fa akhadathumus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathinin. A cikin suratul Shu'ara ya ce fa akhadahum azabu yawmiz dhulla innahu kana azaba yawmin azim, wannan tafannuni ne na alqur'ani. Duk ukun aka hada musu, akai girgizar kasa, akai girgizar kasa gare su, sannan aka halakar da su da ƙara wanda suka ji daga Allah ta mala'ika, wanda saboda ƙarfin ƙwarar ran nasu ya fita, sannan aka saukar musu da azaba ta wato hadiri. Hadiri ne suka gani, sun dauka hadirin ruwa ne, amma ya kasance inuwa ce ta hadiri wadda ke cikinta a cikin wuta, aka yi musu ruwan wuta daga sama. Domin sun ce fa'asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqin, saukan mana yanki na sama akanmu in kai ma cikin masu gaskiya ne. Shine Allah ya kawo musu wannan, shine azabu yawmil dhulla. Duk ukun Allah ya hada musu. Allah ya ce ka annam yabnau fiha, tamkar da dai ba su rayu a cikin wannan ƙarya ba. Da dai tamkar ba a yi mutanen Shu'aib ba. Dan Allah, jama'a ku duba yanzu ko a wannan zamani irin abubuwan da ya faru irin na Katrina din nan, lokaci daya da aka zo aka yi wannan ambaliyar da girgizar kasar karkashin cikin teku, yanda lokacin da aka yi tsunami, kai ka ce ba a taba yin tsibiri a nan wajen ba. Kai ka ce ba a taba tsibiri a nan wajen ba. Gida yana tafiya kamar kwali a cikin ruwa. Gidan mutum da komai da komai nasa kamar kwali a cikin ruwa yake tafiya. Duk waɗannan izina ne domin mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki al'amarinsa idan ya zo yake yi ma mutane. Ala bu'dan li Madyana, Allah ya ce to na'am, nisa ya tabbata ga wato mutanen Madyana, kama ba'ida Samud, kamar yadda Samudawa su ma nisa ya tabbata a gare su. Wato domin jinsin halakar su duk ɗaya ne, Allah maɗaukakin sarki ya nisa saboda kafircin su mai ƙarfi ne, kamar yadda suka yi kafirci, Allah maɗaukakin sarki ya tafi da su ya biyar musu da la'ana. Haka su ma Madyana Allah maɗaukakin sarki ya musu, don haka ya ce su ma Allah ya nesanta su daga rahamar Allah, la'ana su tabbata a kansu kamar yadda ya faru ga Samudawa. Allah maɗaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken Alƙur'ani. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta. To jama'a, ku ɗan ƙara haƙuri, akwai baƙi da muka yi. Akwai Dr. Hassan Abubakar.